أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa na wannan gari mai albarka garin gazawa ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan gari mai albarka domin ci gaba da karatu
Allah
ya ci gaba da inda muka fara.
Ina ganin darasi guda ne a cikin
tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ba mu mance ba a darasin nan guda da muka yi mun ga yi dalilin da ya sa muka zabi yin karatu cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kasancewa a yau al'ummar musulmi tana buƙatar sanin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu'amaloli da ke da kai tsakaninmu wa junanmu mu'amaloli tsakaninmu da wa'anda ba ma musulmi ba idan aka karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne zaka gani irin yadda ya rayu da wa'anda suke musulmi da wa'anda ba musulmi ba sannan kuma nan ne zaka gani irin hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da salo na shi irin yadda ya tahiyar da da'awar shi a wancan lokacin shin haka muke yi yanzu ko kuma mun saba mishi karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunshe da sanin aqida tsantsa ta addinin musulunci haka kuma karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara soyayya tsakanin musulmi na wannan zamanin da musulmi na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman matsayin sahabban shi musamman matsayin dukkan wani wanda ya bada gudunmuwa a harkar musulunci to a darasin mu na farko mun yi bayani bisa kan abin da ya shafi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yankin Larabawa muka yi bayani bisa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi yanki ne cike da tashe-tashen hankula ya kayake sai da zaka samu sabo kurciya a yaki shekarar 40 ana kashe maza saboda tsere na dawaki dokin wana ya kawo sha wana bai ji dadi ba ya dan tunkuɗe shi ya faɗi dalilin wannan ai shekarar 40 ana kashe juna to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su banda wannan sai ya kasance kuma ya same su suna a cikin bauta ta gumaka mutum ya zo ya gunki da irin abin da yake so koyi na dutse koyi na ice koyi na dabino amma kuma ya koma yana mota wannan abin da ya aika wani idan yayi shi da dabino in ya samu dabino mai tsada sai ya canye wancan Allah nashi da yana dabino yazo ya wani na samun dabino kadi wannan tashi hankali suka ce in suka rasa yadda za su sai su tara ƙasa wannan ƙasar sai su kawo akuya su tatsi nuna akuya saman wannan ƙasar wai wannan akuya daga nan kasancewa an tatsi nunan ta a saman wannan tarin ƙasar har ƙasa ta zama mai tsarki ga kuma kana duka kana bautata mata shi yasa wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kahin a musulunta ko kuma kahin musulunci yazo ya warbauta gumaka saboda rashin hankali ya gani yayya yace wata rana ya zo wajen gunkin shi yayi bauta irin bayan sallar asar an ta yi gida yace wannan sai yake da ya dawo sai tar da kalkici ya karkata ya hitsari akan Allah nashi yace shi da ya tashi da sai ya ga wannan abin sai ce to yanzu shi wannan ubangijin nawa ya kasa kare kanshi daga hitsarin wannan kalkicin to ne za a yi kare shi ne ga wani baiti nashi yace rabbun tabula alaihi sa'alim yanzu ubangiji za a ce kalkici ko kuma dala ya zo ya yi tsari akan shi yace la qad dhalla man bala alayhi sa'ali haqiqa duk wanda ya bari dala ya yi tsari akan shi wallahi ya kaskanta to saboda haka an samu wasu daga cikin Larabawa wanda ba su yarda da wannan bautan ba, amma kasancewa ya kasance abu ne wanda ya shahi kowa da kowa. To in kowa ya tabbata maka da cewa kaza fari ne, to yarda za ka yi fari ne ko da baki ne. Dan adam yana da irin wannan abu. Ko da abin garan ka ba ka jin yana da kyau, in mutane suka yarda da haka nan, suka yarda ce maka haka nan, to sai ka je ka yarda da haka. To shi yasa duka kowa ya bi. To saboda haka ana buƙatar addinin da zai zama ya shiryar da wa'annan mutanen zuwa hanya wata ke miƙaƙa. Sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Yana zuwa, zuwan shi ke da wuya, dukkan wa'annan wa'anda suka bar bauta ma gumaka da karan kansu suka bi shi. To saboda haka yau insha Allah za mu ganin abin da ake ce ma amul fi, shekarar giwa. Wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, da kuma haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ridahu fi bani sa'ad, za mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shayar da shi a cikin bani sa'ad. Menene shekarar giwa? A zamanin kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wata al'ada ta Larabawa, ita ce idan ya kasance an samu wata shekara an yi wani gagarumin abu cikin ta, to wannan shekara ana ɗaukar ta a matsayin reference, wanda dukkan wani abu da ya faru sai a ce shekara kaza kafin wannan abin ya faru, ko kuma shekara kaza bayan wannan abin ya faru. To shekarar nan ta giwa, menene aka sa mata shekarar giwa, kuma sannan menene ya faru a cikin ta? Wanda wannan shekarar da ita ake yin reference wajen gain shekarun haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kafin daga baya sahabbai suka canza reference ɗin tarihi zamanin Umar bin al-Khattab, aka koma ana aiki da hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga yanzu mun ce hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Yau muna watan nawa? Muna watan Rajab yanzu, sannan kuma yana kwana nawa? Yana kwana 8. Kaga waga irin ta reference ta addinin musulunci, kalandare da hijira Umar bin Khattab ya haraka shi. Amma kahin shi da me ake lissahi? To abinda ake lissahi da shi shine shekarar giwa. Me ya faru a wannan shekara? Malam yace kana sababu qissatu ashabil fil. Dalilin qissar ma'abuta giwa shine anna Abrahah bin Sabbah, akwai wani sarki da ake ce mishi Abrahah bin Sabbah. Wannan sarki kana amilan lin Najashi, ya kasance ma'aikaci ne ko kuma kantoma ne ga Najashi, malikul Habasha, sarkin Habasha. Ba littafin ne nake biwa kai tsaye ba, ina ƙarin bayani nan wurin. Wannan sarki na Habasha, in aka ce Habasha ana nufin yankin da ya ƙunshi a yanzu Ethiopia inda take, ita ce ake ce ma Habasha, da Sudan, da Somalia, da Eritrea, duka wannan yankin shi ne ake ce ma Habasha yanzu a wancan lokacin. Habashawa mutane ne wa'anda suka mulki Larabawa, kuma baƙaƙen mutane ne. To sarkin Habasha ya mulki ƙasar Yaman. Ƙasar Yaman ita ce ƙasa wadda take ta Larabawa ta asali, ta ainihi. Dukkan Larabawan da ke da kai a cikin Makka ba Larabawa ne na asali ba. Zuri'a Annabi Isma'il ne alaihi salam, shi kuma Annabi Isma'il ɗan Annabi Ibrahim ne. Annabi Ibrahim kuma ba Larabawa ba ne. Zuwan Annabi Ibrahim a Makka da ya kawo Annabi Isma'il da shi da mahaihiyar shi, nan ne Annabi Isma'il ya samu kontakt da Larabawa, ya auri ba Laraba. Daga nan aka yi ta hayayyawa, aka yi ta hayayyawa, aka kawo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wa'annan Larabawan da ke cikin Makka su ne ake ce ma al-Arabul Musta'riba, Larabawa wa'anda larabcewa ne suka yi, ba su ne ainihi ba. Amma al-Arabul Ariba, Larabawa na ainihi su ne Larabawan Yaman. Larabawan Yaman su ne ainihi. To wa'annan Larabawan na ainihi su ne mutanen Habasha suka mulke su. Najashi ya aika wani mutum da ake ce mashi Abrahah sojin. Wannan sojin sai ya kasance a matsayin sarki a kan Yaman. shi Abraham da aka mai aika shi a matsayin soja ya sami wani sarki da ake cewa Aryab wanda shi sarkin Habasha ya aika shi akan ya mulki mutanen Yaman. Daga baya kuma sai aka aika wannan Abraham wanda shi ne wannan abin na amul fil ya tabbata akan shi. To ya aka yi shi Abraham ya zama sarki ina wancan? To in kuka koma tafsirin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil a cikin tafsirin Ibn Kathir za ku ganin yaya ne aka yi Abraham ya zama sarki. Abraham lokacin da ya zo a Yaman ya samu wancan sarki shi ma wanda aka aiko daga Habasha. Yau da gobe sai yake ganin cewa shi ya ma yi wancan sarkin iyas sarauta da mulki. Saboda haka ya yi shi matsayi wajen sojoji, saboda haka yana iya mamushi juyin mulki ba tare da an samu matsala. To shi ma wancan sojin, to sai aka ɗora samun matsaloli tsakaninsu. Kai ƙarshe sojin suka rabu biyu. Rabin sojojin Habasha suna tare da Abraham. Rabin kuma suna tare da sarkin da aka tarra shi ne Aryab. Ƙarshe sai da aka buga kuyan yaƙi tsakanin Abraha da Aryab. Aka ce a zo a hindari ne tsakanin tawagar Abraha ko kuma rundunar sojan Abraha da ta Aryab. An zo za a yi yaƙi, to Abraha sai ya kasance ya yi wancan wayo. Saboda yaƙi ɗan yaudara ne ɗan zamba ne. Abraham sai ya aika ma Aryab ya ce mishi yanzu kai a matsayinka na sarki wanda sarkin Habasha ya aiko ka, yaya za ka zauwa da ni da kai saboda ni da kai mu biyu mu yi yaƙi a kashe mutanen Habasha? Ni abin da nake gani mu zo mu yi yaƙi da ni da kai wanda ya kashe wani ya kasance shi ne sarki a kan Yaman. Ko da Aryab ya ji wannan magana sai ya ce gaskiya ne. Ashe shi Abraham lokacin da ya wannan magana ya tanadi wani yaron shi, ya ce mashi idan aka yi hito na hito da ni da Aryab, in ka ga zai kashe ni ka halbe shi da kibirka daga baya ka kashe shi. Haka aka zo tsakanin Abraham da shi da Aryab, aka fara yaƙi tsakaninsu. Aryab ya samu sa'a, Abraham ya sharba mashi wuƙa ga huska ta sari goshin shi, ta sharba hancin shi, ta sharba laɓɓan shi guda biyu. Shi yasa ake ce ma Abraham Abrahatun Ashram, shi baya da wannan kan na hanci bai da shi saboda Aryab ya buge shi. Shi wancan yaron da ya tsinkaye ubangidan shi an buge shi, daga baya sai ya halbi Aryab sai kihe ya faɗi mutu. To rundunar sojan wancan da ta Abraham sai suka game wuri guda. Daga nan ne Abraham ya kasance shi ne shugaba ga kowa da kowa duka baki. Sarkin Habasha An-Najashi da ya ji wannan labari sai ya yi hushi sosai, ya ce yaya za a yi in aika ka maimakon ka kawo mashi ka kashe shi? Ya yi rantsuwa da Allah ko da Kirista ne, ya ce za ni tahiya a garin Yaman, zan taka ƙasar Yaman, zan kama gashin ƙwaƙwalwarka, zan kashe ka kuma. Haka ya rubuta ma Abraham letter ya aika mashi. Da letter ta zo ma Abraham, mutum ne na ce muku mai wayo. Ko da diba letter ya karanta, sai kira wanda aka ba letter ɗin. Ya ɗauki kyauta mai yawa ya ba shi. Ya shiga cikin ɗaki, ya sa aka aske mishi kai duka baki ɗaya. Aka sa cikin ejika. Ya tafi waje ebo ƙasa ta Yaman, ya sa cikin wani buhu shi ma wata ejika. Ya gama ya ba wannan ɗan aikin, sannan ya rubuta letter ya haɗa ya ba shi, ga kyauta, ga letter, ga gashin shi, ga ƙasa. Ya ce kai kuskure buɗe wa'annan duka baki ɗinsu, sai in ya ta yi gaban sarkinsu Najashi. Da ya zo gaban Najashi, aka kama Najashi kyauta ko kallon kyauta bai ba, sai ce to ga letter ya aiko maka. Da ya karanta letter sai ga ya rubuta cewa ya kai wannan sarki ya yabe shi yabo wanda yake mai ratsa zuciya. Ya ce ya tuba bisa kan laihin da ya aikata na kashewa na ba tare da izininka ba. Saboda haka na ji labarin ka ce za ka zauwa ka taka ƙasar Yaman, ka kama gashin ƙwaƙwalwa na ka hidda mana kai. kuma na tabbatar da cewa idan sarki ya alƙawari sai ya cika shi kuma ba za ni yarda kai kafara ba sakan wannan alwashin da kai saboda haka kasar Yemen da kace zaka takawa ga tana aikon ka cikin jika gashi na da kace zaka yankewa gashi shi ma na aiko maka cikin jika shi ma ka kama gashi to nan Najashi ya ga irin siyasa wannan bawan Allah sai ce to wannan mutane ya kamata a yade shi to shi ne yasa Abraha ya kasance ya mulki kasar Habasha bayan wancan Aryat to amma kuskuren da Abraha ya aikata shine a wata rana ya ga mutanen Yemen suna shirye kaya za su tafi a haji da ya tambaye su sai aka ce ai akwai wani daki wanda ke da kwai a Makka can ne mutane suke tafiya suna haji kuma idan aka ce akwai wuri wanda mutane ke yawan zuwa kenan kasuwanci zai bunƙasa wannan wajen kuma shi ta yaya yana a matsayin sarkin Habasha wanda addinin shi addinin Kiristanci ne ta yaya zai yarda a ce mutane suna kama hanya daga Yemen suna tafiya suna yin kasuwanci a Makka daga nan ne fa bana kanisatan bi san'a sai gina musu wata coci wata ke mai girma da niyyar wannan cocin ita ce za ta mai gurbin ɗakin Ka'aba tunda in ba nan da yayi wannan niyyar ba ai da abubuwan da suka faru ba su faru ba da ya gina wannan ɗaki fa sami abihi radulun min bani Kinana akwai wani mutum ɗan Makka sai ji labarin wannan mutum Abraha sabon sarki ya yi sabo coci wanda yake son ta koma ita ce ake yin ɗawafi a gare ta wannan bawan Allah balarabe ne shi wannan fa da khala halin da sai shiga cikin wannan cocin da aka yi cikin dare ba kowa fa labbaha qiblataha bil azam yayi bayan gari a cikin wannan cocin ya yi bayan garin kuma ya diba alƙibla inda suke kallo suna yin addu'a a cikin ta ya shashawa shi ma ya kuskure nan yayin fa qala abraha da sai ya tayi abraha aka bashi labari sai ce man alladhi istara'a ala hala wane ne wanda ya irin wannan abu ila sai aka ce rajulun min ahli dhalika albayt sami'a bil ladhi qulta wani mutum ne wanda ke dan garin da ke da ɗakin Ka'aba wanda kake bada labarin cewa sai ka hana zuwa wajen shi to shi ne ji labarin abin da ka aikata yake son ya cutar da wannan aikin da kai tunan ne fa halafa abraha la yasiranna ila alka'bati hatta yahdima na abraha ya rantsuwa cewa sai ya tafi ɗakin Ka'aba sai ya rushe ɗakin Ka'aba wa kataba ila najashi yukhbiruhu bi dhalika ya aika letter zuwa ga najashi yana bashi labarin wannan aikin da yake son yi fa sa'alahu an yab'atha ilayhi bi filihi amma ya roki sarkin Habasha Najashi yace yana son a bashi gudunmuwa ta babbar giwa wanda shi sarki yake takama da ita so yake a kai da giwan nan a rushe ɗakin Ka'aba da ita wa kana lahu filun yuqalu lahu Mahmud shi sarkin Habasha ubangidan shi kenan ya kasance yana da wata giwa wanda ake ce mata Mahmud lam yura mithluhu 'izaman wa jisman wa quwwatan ba a taba ganin irin giwa mai irin girman jiki kamar ta ba da ƙarfi babu wanda ya taba ganin giwa kamar ta fa ba'atha bihi ilayhi sai wannan sarki ya aiko ma Abraha da ita fa kharaja Abraha sa'iran ila Makka daga nan ne Abraha ya kama hanya ta yi Makka fa sami'at al-arabu bidhalika laraba suka ji labarin cewa ga Abraha nan fa a'zamuhu nan suka girmama shi فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليه لن سكا جنو ما الأمر دو وند جانت أبرها يا توسي يجي جنو ما الأمر إت إنامو إناش متى أن يما نما يا جما نسو إنامو إناش كما سكا تبت الدشوا ولا يأكل دجس كان في أزو أنيش تونا كاسن دلو كتن دا أكتيزا أنيش سيان ساموسو وانزا سبارة رايوسو to akwai wani sarki daga cikin sarakunan Yemen ana ce mishi Zunafar shi ya fara hitawa ya tare Abraha gaba da gaba ya hana shi zuwa ɗakin Ka'aba ya yakace shi fa hazamahu Abraha ya samu nasara akan shi ya yake shi wa akhadahu asiran ya kama shi a matsayin bawa fa qala sai wannan sarki ya ce ma Abraha ayyuhal malik ya kai wannan sarki istabini khairan laka ka bar ni da raina shine mai alheri gare ka tana ran ta muke ka fastabqahu wa awthaqahu na abraha ya kalish yayin da maganar da ya gaya mishi na cewa ba zai iya yin wani abu wanda zai cutar da shi wa kana abraha tu rajulun halima abraha ya kasance mutum ne wanda ke mai dauriya mai hakuri kuma wannan yana daga cikin sifofin shugabanci ka kasance kana dauriya فصار حتى إذا دنا من بلال خفع أبرها ينتج بدل تهاد جيوان أنتاش درندنا شمي جرما حسي دكاو جرن خفع لن لأك سامو ونشو جباشي ما أنا تيم شنو فيل بن حبيب الخفع مي شما يهتو يتن كاريش نشيل الدكا وأندس كتا لشينا دكا تكين قبل النار بوا فقاتلوهم فهزمهم أبرها سكياتي أبرها كما أبرها يك أرسام النصر أكنسو فقال له سي شي نفيل يتيما أبرها أيها الملك ياكي ونن سركي إني دليلك بأرض العرب كبرني زين إيا نونا مكهانيا سبو لقرن العرب وقرن وانديك نسحار نينا كسن تيمي نونا مكهانيا وهاتان يداي على قومي بسمع والطاعة وأنكم الصوني حنو أنا غلابي أكم متانين زاسي سورا لنكم زاسي مكبيئيا saboda mika waya zuwa gare ka fastabqini khairan ka barna da raina shine miki alheri gare ka fastabqahu shi ma sai ya kyale shi wa kharaja ma'ahu yadulluhu ala tariq nan ne wannan sarki da shi da wasu daga cikin mutanen shi suka ba abraha suna nuna mishi hanya falamma marra bi ta'if lokacin da suka wuce ta'ifa kharaja ilayhi mas'ud bin mu'tab fi rijalin min thaqif na aka samu wani mutum ana ce mishi mas'ud dan mu'tab shi ma tare da mutanen bani saqif fa qala lahu nan yace mishi ayyuhal malik ya kai wannan sarki tunda ya ji labarin an ce sarakai guda biyu sun tare shi ba samu nasara ba shi sai yace mishi ya kai wannan sarki nahnu abiduka mu bayinka wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka mu kuma mun yi alƙawari za mu taimaka maka da wa'anda za su nuna maka hanya fa ba'athu ma'ahu bi abir ghal nan ne suka da wannan ta ala cimshi abiri ghal suka aika shi maudallahu shi ba wansai suka aika shi akan ya nuna mishi hanya fa kharaja hatta idha kana bil muhammas abiri ghal ba wannan sai ya fita tare da abraha sai da suka kai wani wuri ana cimshi al muhammas wani gari ne wanda yake kusan makka gabacin makka yake mata abiri ghal na abiri ghal ya mutu wa huwa alladhi yurjamu qabru shine wanda ake jiwa kabarin shi kabarin shi yana ana jiwa shi hayin su saboda shi ya so ya nuna ma abraha inda makka take kuma Allah ya karbi rayuwar shi wa ba'atha abraha rajulan min al-habasha ala muqaddimati khaylihi anan ne abraha lokacin da ya kawo kusan makka sai ya aika wani mutum daga cikin rundunar sojin shi yace ya shiga gaban su wa amarahu bil gharati ala an'amin nas yace abinda za ya shi ne ya tai ya kai hari ya kame dukkan dabbobin mutanen da ke da kai suna kiwo bayan gari fa jama'a al-aswad ilayhi amwal al-har nan ne wannan mutum ya tattara mishi dukkan dabbobin da ke da kai wanda ya iya kamawa na haramin makka wa asaba li abdul muttalib 200 ba'ir daga cikin dabbobin da ya kamo ya kawo ma abraha akwai raƙumi guda 200 na kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Muttalib kuma ba'atha rajulan ila ahli makkah to daga nan an kame dabbobi ko to sai Abraha ya aika wani mutum zuwa mutanen makkah fa qala sai ce abadin sharifa ka gaya ma shugaban makkah annani lam ati li qital ni ban zo dai in yaki bal ji'tu li ahdima al bayt ni na zo dai in roshe wannan dakin wanda kuke da wafi a gare shi فانطلق ومن مشيته فقال لعبد المطلب ذلك يا سما عبد المطلب يا مش وانا لاباري نا ابراهيم فقال عبد المطلب سعد المطلب يتي ما لنا به يدا با مو ده وني ايكو اكن wannan sarki ba mu da ƙarfi akan mutan kare shi sanukhli bainahu wa baina ma jaa bihi kace mishi mun yi alƙawari za mu barin shi ya aikata abin da yazo dan shi فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم عليه السلام سو داكن تن الكعبة داكن الله kuma ɗakin babban masoyin shi ne annabi Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'ahu fa huwa baituhu wa haramuhu. In Allah ya kare shi, to ka san da cewa wannan ɗakin ɗakin Allah ne kuma haramin Allah ne. Wa in yakhlu bainahu wa bain dhalika, in kuma ya kyale Abraha ya roshe ɗakin shi, fa wallahi ma lana bihi min quwwa, wallahi ba mu da ƙarfin da za mu iya hana Abraha ya yi aiki. Kaga magana ta adalci ko? Summa talaka ma'ahu Abu Muttalib ila Abraha. Na Abu Muttalib ce mishi kai ba za ka bari na ba, mu tai wajen shi. Tunda da ya ce ba da ni yaƙi ya zo, mu tai wajen shi da ni da kai. Sai kama hanya suka tai wajen Abraha. Wa kana Abu Muttalib rajulan jasiman wasiman. Abu Muttalib ya kasance mutum ne wanda yake mai kiba, sannan kuma mutum ne mai kyawun fuska. Falamma ra'ahu Abraha a'zamahu wa akramahu. Lokacin da Abraha ya ga Abu Muttalib sai ya girmama shi kuma ya darjanta shi. Fa talaba minhu an yurda alayhi 200 al-ba'ir allati asabaha min malihi. Nan Abu Muttalib ma kun ya ce mishi yana ja akan kare ɗakin Ka'aba ko? Ai haka ne kamata ya ce ko? A'a sai ya ce mishi ni ina son ka saka mini raƙuma na guda 200 da ka kama da sauran dabbobin mutanen Makka. Fa qala Abraha, sai Abraha ya ce ma Abu Muttalib innaka kunta a'jabtani hina ra'aytuka. Yace wallahi lokacin da na ganka ka burge ni. Walaqad zahabtu fika, amman kuma yanzu ka bani kunya. Aka ce ma Abu Muttalib. Qala Abu Muttalib, sai Abu Muttalib ya ce mishi lima dammi kake cewa na baka kunya. Qala, sai ce ji'tu ila baitin huwa dinuka wa dinu aba'ika. Na zo don in roshe ɗaki wanda yake shi ne addininka kuma addinin kakanninka. Wa sharafukum, kuma shi ne darajarku, in ba don wannan ɗakin ba ku daraja. Wa ismatukum, kuma shi ne kariyarku, na zo don in roshe shi. Falamtukallimani fihi, amma ba kamar magana a kan wannan ɗakin ba. Wa tukallimuni fi mi'ati ba'irin, kazo kana mana magana ba sakar raƙumi guda 200 da na kama naka. Idan aka gwama wa'annan raƙumin guda 200 da wannan ɗakin, wani ke daraja wajen ka? Qala, sai Abu Muttalib ya ce mishi ana rabbul ibn, ni ne ubangijin wa'annan raƙumin da ka kama. Wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka, shi kuma wannan ɗakin akwai ubangijin shi wanda zai iya kare shi shi. Ya kodai ga mishi wannan magana, fa amara bi iblihi farudat ilayhi. Abraha sai ya ce a maida mishi raƙuman shi guda 200. Suma kharaja Abdul Muttalib, nan ne Abdul Muttalib ya hita wa akhbara Quraysh al khabar, ya tayi sa mutanen Quraysh na Qurayshawa ya ba su labarin yadda aka yi. Wa amarahum, anan ya ce musu an yataharrazu fi ru'usil jibali khawfan alayhim, su koma bisa kan kanun duwatsu kasa zauna cikin Makka, saboda akwai abin da zai iya faruwa. Diwa mushriki ne a wancan lokacin, amma a ran shi ya yi imani da cewa akwai abin da zai faru. Ya ce kowane mai gida da shi da iyalin shi sun yi ta su kuma bisa kan duwatsu. Khawfan alayhi min ma'arratil jaysh, saboda yana gudu idan aka zo wajen roshe ɗakin su ma a cutar da su. Fa fa'alu, duka kowa sai ya tai kuma bisa kan duwatsu, aka bar musu garin duka ba kowa. Nan ne fa arsalallahu tayran jama'atin jama'atin, nan ne Allah ya aiko musu wasu tsuntsaye jama'a jama'a. Ma'a kulli ta'irin hajarun min sijjil, tare da kowane tsuntsu akwai wani dutse na daga yunkun wuta. Falam tusib tilka altijaratu alhijaratu ahadan illa halaka, wannan tsuntsayen idan suka jeho wannan dutsen da ke da kai ga bakinsu, duk wanda suka samu da shi sai ya halaka. Sannan halaka ya yake yinta, ƙwaƙwalwar shi take fara narkewa, ta tahi ta narke abin da ke da kai cikin wuya, ta gama da ciki, ta fita daga cikin dubura wannan mutum. In ka zo za ka tarra mutum lahiya lau, amma cikin shi kwakwarere ne, shi ne faja'alhum ka'asfi ma'kulai. Yadda ne ka san gara tana shiga cikin karan gamba, ta kwakwari kike kana ganin kara ne ga yana amma da ka matsa ciki babu komai to shine ka asin ma'kul kamar karmami can yayi fa kharaja albaqiyatu harimin nan ne sauran waɗanda ba tsotsayen ba su kai gare su ba su kai ta suna gudu ya ta sakatu suna haɗuwa bi kulli tariqin a kowace hanya zaka tara su sun haɗa sun mutu wasu kuma sun kama ta hanya sun yi igari wa yahdikuna ala kulli manhalin akan kowace hanya za ganin su suna faduwa suna mutuwa mutanen shi wa ba'atha Allahu ala Abraha da'an fi jasadi shi Abraha tsuntsayen ba su shefa mishi wannan abu amma kuma Allah ya aika mishi wata cuta a cikin jikin shi faja'alat tasaqatu anamiluhu hatta intaha ila sana'a asma halaka bisa hanya sai ya kasance ya tsun shi suna faduwa da guda guda dalilin wannan rishin lafiya har sai da yake sana'a ita ce capital ta Yemen har yanzu ita ce capital tun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam take capital har yanzu capital ce kun ga tana an ga ita sun ma halaka sanin ya halaka to dalilin wannan abin da ya faru shine Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin shi a cikin suratul fil yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijin ka aikata da mutanen giwa ba alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin bai sa mu goye dubara sa a cikin bata ba wa arsala alaihim tirna ababi kuma ya aika mutane akan su jama'a jama'a ya aika tsuntsaye akan su jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin min sijji suna jiwa su da wasu duwatsu na daga yunkun wuta fata'alahum ka'asin ma'kul Allah ya sanya su kamar karmami can yayi to dan Allah tambayar da zan muku anan ina masu ta za su yi fasara alqur'ani zalla ba hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam su fasara mu ga sura su wani ne ashabul fil ka kira duk wani dan kalakato ka ce fasara maka wannan su in ya fasara maka mu da gina mu kuma kalakato ka tambaye shi su wani ne ashabul fil ya ne akai in ba da hadisi ba a gano wannan labar na wani hadisi ne muka karanta ni ba duk magana ga mai tsawo dan mu fasara wannan sura ne kawai idan mutum ya ce maka alqur'ani zalla yake bi kadai ce mushe fasara maka tabbata ra abila habin wata ba wani abila habin kuma ya aka yi halaka in ya ce maka a'a mu ba a sa mu ibada ba da sanan abila habin ba to amma ai kowane musulmi yana son ya tsira ko to ai shi ce aka yi halaka to me ya halaka da shi me yayi to so haka irin wannan mutanen su bai rayuwar yaudaran mutane suna yaudaran matasa yanzu sosai matasa ragayewa wanda ba su san karatu ka shigo ka tarar maktaba cikin littattafai a ce maka in dai kana son ka zama malami sai ka karance su to sai aka ce maka Qur'ani kadai ya ishe ka kaga sai ka kwancin ka in ya matsa maka ce mishi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji menene annabi ya haramta maka kanshi in ba da hadisi ba za ka ga gano wannan mine ne haramta maka kuma su wane ne matan nashi matan shi guda nawa ne to kuma su wane ne na wurin ciki to duka wannan yana tabbatar maka da cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tana kammala alqur'ani ne kuma wannan labarin na Habasha idan muka sake dawowa zuwa gare shi za mu hada shi da kuma tarihin mu Hausawa mun gane ko akwai labarin da zan bada in na bada shi wasu rasu sun bani kyauta amma na so in ki bada shi so da wani samu su ji dadi amma zan ba ku shi na ga Allah suna da dana sun sun gano abin da nake ne cikin kabilar Hausa akwai kabilar Gobara ko haka ne Gobara daga cikin abin da suka shahara shi suna cewa su asalin su Larabawa ne haka nan ne abu mu ka tsina mu ce ba haka nan bane ko to gaskiya a tarihi kashi 90 cikin 100 wannan magana ni ina dauka ta gaskiya ce kuma zan kwatanta muku da gaskiya ce ga wannan kissa da muka karanta na daya malaman tarihi na harsuna suna cewa kabila Hausa kalmar Hausa ba ta da ma'ana a cikin Hausa yanzu idan ka dauki kalmar al'arab laraba ake ne ko a cikin harshen larabci tana da ma'ana in aka ce al'arab ana nufin sahara in aka ce français kalmar français tana da fassara a cikin harshen faransanci aka ce on fait un dialogue franc me ake nufi da franc mai gaskiya in ka ce français kana nufin mutum mai gaskiya to in ka ce hausa kalmar hausa wata ma'ana ke gare ta wallahi ba ta da ma'ana kuma babu wani verb na hausa cikin hausa amma kaga cikin larabci sunan halishan yana da fi'ili yana da kuma suna mu kuma suna kawai ke da kai amma babu fi'ili in ka ce hausawa ne ita ce kaza kana nihin ma'anan magana da yake nihi ko ko kuma in ka ce wani baya da hausa kana nihin baya da dubara sai aska dubara ita ce hausa ba ita ce hausa ba sunan halishi ne duk wanda suke bincike bisa kan ainihin halishi suna cewa kalmar hausa ba ta da ma'ana cikin hausa saboda haka ba hausa ba ce ba ita kanta wasu suka ce ana nihin hausa amma malamai na tarihi wa'anda suke daga katari suka ce a bayyuwa a ce hausa shi ne hausa saboda ba haushe bai shaharar ta'amuli da sa ba inda bai hillaci ne aka ce hausa da a iya cewa shi an gane ko to wasu suka ce to ainihinta kalmar habasha ce aka mai da hausa wagga habasha ne da muke ambatawa yaya aka yi hausa cikinta dukkan ba'un mai sukuni wawun take kuma in na ce abudu kaga ba'un ce mai sukuni ko to in dan kano zai ce abudu ya za a ce audu in na ce sabro in dan kano zai ce sabro mai zai ce sauro kaga ba'un mai sukuni ta kuma wawun to mutuna habasha in na mai da ba'un din wawun ya zai koma hausha ko to sai ka sake dawowa cikin hausa har yau shinun ana mai da tasinun in ana son a yi takhfif haka kuma sinun din ana mai da tashinun in ana son a yi takhfif har yau a sauƙaƙa abu shi yasa zaka samu mu muna ta saurare shi kuma dan gane yana cewa mi kaga shinun ta zo matsayin mi sinun saboda haka idan ka ce hausha a matsayin habasha to wannan shinun din yayi nauyi to sai ka bada wannan shinun din ya koma sinun ya zai koma hausa ko to kaga hausa ta hito to muke nuna mu cewa ga derivation din kuma gaskiya ce har yau abinda ke tabbatar maka da cewa wannan hausa kalmar sinun din nan shinun ne aka maida sinun ainihin ta shinun ne na habasha in ana son a gano ainihin kalma sarrafa ta ake yi a maida ta fi'ili ko a maida ta suna yanzu in na ce mutuna habasha ya za na ce mishi da hausa dan amurka ya za na ce mishi to dan habasha ha ba habashe ko to ai can mun ce ba'un mai sukuni ana mira ta wawu kina sai ko ami ka gani ba haushe ita kaga ba haushe zalla ya hito to sai mu sake dawo wajen sa alhaji da suke ta ainihin su larabawa ne kidan mi a alaka ba haushe da ba habashi sannan mi a alaka ba habashe shi da balarabi tunda da yanzu mun gano bahaushe shine bahabashe to sai mu dawo mi a alaka bahaushe da balarabi mutanen habasha bakaƙi ne kamar mu sun ma laraba mulkin mallaka shekara 50 kun ga shi na ai mun gani ai sai na ga muku shekara 50 suke da haru kuma na ce muku mutanen Yaman din nan larabawa ne kuma su ne larabawan asali kuma mu baƙaƙen na habasha muka taimaka musu mulki shekara 50 Kuna gane alakar? Bayan musu mulki shekara 50 muka sake dawowa Afirka. To shi yasa da muka dawo Afirka muka dawo da wasu kalmomi na Larabawa wanda ba yadda za a yi karawa Bahaushe da su. Yanzu 20 da Larabci mu cece 20 30 da Larabci mu cece 40 da Larabci mu cece. To ka kai ka samu Bahaushen da bai taba sanan Allah ba arni bai da wasu kalmomi ba wannan ba 20 30 40 50 60 70 80 har ne tinke gare mu Larabci kuna ganewa. To sannan in ka sake dawowa sunayen mu na kwanakai Litinin Larabci ce, yawmul isnin. Talata Larabci ce, Laraba Larabci ce, Alhamis yawmul khamis ne, Juma'a ita Juma'a gatan ma ga hili, Asabt ita ce Asabti, Lahadi yawmul Ahad. Me yana mu ciki kinin wannan kin na ta alaka kai tsaye tsakanin Larabci da Hausa, wagga alaka ba ta zama ta banza. Mulkin malakan da muka musu ne ya samu ka samu annabu. To sannan sai ka sake dawowa garin da sa'alai suke cewa shine garin su Gobara, musu nan shi Gubur ko to nan garin akwai shi hayin su yana cikin Yaman kuma kuma cikin yankin Hadramaut yake hayin za a akwai shi. Yaya akwai garin da suke cewa daga kace sun ce ai ba an ce babu shi, akwai shi, akwai shi yana cikin Yaman kuma cikin kasar Hadramaut cikin wannan wurin yake, wata karamar hukuma ce mai suna Gobara har yanzu tana. To wannan ne idan ka hada duka baki dai zaka samu dai da ake cewa inna hadihi illa da Allah ke cewa inna hadihi ummatukum ummatan wahida, duka dai mutanen nan da kake gani asalin su uwa ɗaya uba ɗaya. To saboda haka ba Gobara kadai ba, dukkan Bahaushe kenan daga yau ya shiga a cikin wannan yankin na Larabawa duka wato. To wannan shine istilali na tarihi da malaman tarihi suka yarda da shi musa kan da shi Hausa. Amma kasance ba mu yawan rubutu sosai, to bai kawowa gare mu sosai. Kenan muna da wata falala akan Larabawa take mai girma wanda mu tarihi bai sa tunda ba mu karanta shi ba bai sa muka san wannan ba. Akwai rubuce-rubucen malamai da yawa da suke musaka wannan abu illa ya kare Larabci aka yi su, tunda ba da Hausa aka yi su mai yawa mutane ba za su iya abin da su. Wannan kadan daga ciki kenan. Wannan kissa tana kunshe da abubuwa da yawa na darasi ɗan uwa musulmi. Darasi na farko shine wannan kissa ta nuna mu girma da daraja ta ɗakin Ka'aba. Ɗaki ne wanda Allah shi ke kare abin shi da kanshi, kuma Larabawa sun kasance suna girmama shi tun kafin wannan abin ya faru. Me yasa? Saboda shi ne abin da ya musu saurana addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Nabi wannan kisa tana tabbatar muhasara irin ta Kiristoci da kuma irin yadda suke gaba da ɗakin Allah, ɗakin Ka'aba. Me yasa? Saboda ɗakin Ka'aba ba na annabinsu bane ba, na Annabi Isma'il ne alaihi salam. Shi Annabi Isma'il shi ne kakan Larabawa, Annabi Ishaq shi ne kakan Banu Isra'il. Dukkan annabawan da aka yi baki ɗaya kaf daga Annabi Ibrahim zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuri'a Annabi Ishaq suka hito. Annabi ɗaya ne ya hito daga cikin zuri'a Annabi Ibrahim, ɗaya daga cikin Annabi Isma'il kai. Bayan Annabi Isma'il shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma abunka da ɗan adam da hasada, wannan hasada sai ta kume musu a cikin zuciya. Har yau duk mutumin da bai yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ce kawai ba wani abu. Sun sani, sun san shi, kuma sun yarda da cewa shi Annabi ne, kai sun yi gane shi fiye da ƴaƴan da suka haifa. Kadi misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada, yace alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa'anda aka ba su littafin kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi Annabi ne kamar yadda suka san da ƴaƴansu ƴaƴansu. yanzu ka tahi ecole primaire ta gwamnati inda ke da yaro wajen 6,000 yanzu in ka zo doka yaranka da moto danka na iya bace maka cikin wannan yara wallahi ya bace maka ko cikin da 1,000 aka kawo danka wallahi kana iya gane shi to yadda kake iya gane danka a cikin da 6,000 din nan haka wa'annan kristocin da yahuda suke gane annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kuwa sanin shi amma suka ƙi imani da shi suka yarda su boye wannan gaskiyar su mutu bisa kan wannan da su ce sun yi imani da shi ƙara a ce sun mutu akan wannan kafirci anna difa'a 'anil muqaddasat wa tadhiya fi sabilillahi 'amrun ghariziyyun fi fitratil insan kariya tauraron bauta da kariya ta dukkan abin da ake bauta ma wani abu ne wanda yana cikin jinin dan adam shi yasa Allah ya hana mu dora zagin dukkan wani mutum wanda ba bisa kan addinin mu yake ba dora zagin abin da yake bauta ma wannan yana daga cikin kurakuran babban shehu daga cikin shehunan dariqu ya rasu kai ka zo kana zagin shi waya sannan ta maka wannan abu aya cikin alqur'ani mai girma take cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillah gumakan da mutanen makka suke bauta ma gumki wanda nake baku labari da su mutun yayi gumki na dabino ya canya abin shi yana bauta mushi aka ce wannan gunkin da zai iya canyawa kakka zage shi fa yasubullaha adwan bighairi ilm wannan mutanen sai su zage Allah ba dan sun sani ba wa ya ma Allah zage kai zagin da muke ma wannan mutanen shike jama mayyayen malaman mazagi gaban zaga wahi suna cikin kabarin sa kai ka jama su zaki kai baka ce Allah ya ji kansu ba baka taimaka aka ce Allah ya ji kansu ba ka sa wani ya dora zagin sa gaban zaga wahi kace kuma gaskiya ce kake bayyana akwai hanyoyin bayyana gaskiya wanda suke barjatuwa da suke masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wa'azin shi ya ga bai taba zagin wani gumki ba daga cikin gumakan sa bai taba kai kai annabi hikima kai kai annabi iya wa'azi kai kai san ya kamata kai kai shi kishin addini to saboda haka wannan yana nuna mu cewa dukkan wani abu wanda ke na ibada na mutane to kare shi wannan abu a cikin jinin sa yake abu na hudu anal khawana mahzulun dukkan mutanen da ke cin amanan mutane karshen shi sai ya kasance ba mai kyau bane kaga cin amana dukkan maciyin amana sai ya kasance karshen shi yayi muni kuma duk wanda yayi wannan cin amana sai ya kasance la'antacce ne duniya da lahira duk irin yadda zaka ganin cewa a wannan duniya ya samu abin da yake so kamar shi bayan shekara 20 yanzu ai tariya shekara 20 nan baya mu kankan mu dake naura ina muke kika 20 ba kwana 20 bane dukkan wani mutum wanda ake dauka shi a matsayin babba a wancan lokacin ina yake yanzu ko dai ya mutu ko kun ba ya yi makan shi kun to saboda ka din nasara da za a samu ka diba dukkan wani mutum mai jin dadi mai yin duk abin da ya ga rama a duniyar nan ka ba shi shekara 20 shi yasa malaman tarihi suke cewa ka a rubuta tarihin abu sai an yi shekara 20 duk mutumin da ya rubuta tarihin wani abu da ya faru kafin shekara 20 to sai yayi ƙarya amma bayan shekara 20 an yarda da cewa dukkan wani mai ikon shi ya rauni ko babu ma shi ma duniyar ma kwata kwata kinan kaga alƙalami sai ya rubuta abin da ya kamata ya rubuta amma in kace zaka rubuta tarihin abin da ya faru bayan faruwar shi da kwana 1 ko da shekara 3 ko da shekara 4 sai ka samu wani abu da zai kawo maka tangarda ba za ka iya gayin wata gaskiya ba to saboda dukkan mutumin da ya ci amana ka bar shi bayan ɗan kwanakai wanda Allah ya roha mu asiri shine zai iya taimaka shi bayan ɗan kwanakai ya gano wanda kuma Allah ya tashi mishi talala sai ya bar shi tai sai ƙarshe idan Allah ya kama shi kamun da zai mishi bai iko cewa ƙara Allah ma ya kama ka kana dan saurar ƙarfi amma ya kama ka bayan ka ruguje baka ya kare kanka da kanka ma wannan kissa tana tabbatar mu daya daga cikin alamomin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru a cikin harisatul fil kuma tana ƙara tabbatar mu da cewa Allah subhanahu wataala yana kare dakin shi dakin Ka'aba yana bada kariya a gare shi kuma wa'ancan mutanen na Makka irin yadda suka nuna tsantsa aqida shi sa Allah ya kare su duk da mushrikai ne diba abin da yace cewa su raƙuma suna da ubangijinsu ubangijinsu shine ni ne mai su amma wancan dakin yana da ubangijin shi zai iya kare abin shi in ko bai kare abin shi mu ba za mu iya kare shi saboda su da wannan mutanen sun yi ƙarfi shi ko mun san ya yi ƙarfin su ƙarshe ya kare ko bai karewa ya kare to saboda haka duk abin da ya kasance dan Allah aka yi shi to zai zamana ya tabbata har abada dukkan abin da ya kasance ba dan Allah aka yi shi kuma sai ya rubuce sai ya rushe awa nawa muka yi minti nawa muka yi 50 da dai to ina ga muna ya tsaya nawa nan ko muna ya tsaya ayi da cike awa Bunun kuke ina sai ba zan dawo na dawo insha Allah ina dawo lai to sai mu zo wajen shayarwar da aka yi mu Annabi sallallahu alaihi wasallam a al'ada ta Larabawa idan aka yi yaro duk sati ana samun wasu daga cikin mutanen ƙauye suna zawa a cikin birane suna daukar yaro dan saboda su tahi su rene shi su shayar da shi a cikin ƙauyuka me yasa ake shayar da yara ƙanana a dauke su gaggaban uwayensu mata a kai su a can Larabawa suka ce akwai hikimomin da yasa suke yin hakan hikima ta farko duk mutumin da ya rayu a cikin birni tsantsa bai iya sanin halishin garin yadda ya kamata yanzu duk mutumin da yake cikin maraɗi kawai nan kawai yake in ka bashi littafi kamar irin wannan akwai abubuwan da ba zai iya fassara su amma ya san ma'anar su shine wannan shine bambancin mu da tsohon malamai wanda suka yi birni suka yi ƙauye idan ka samu mutum ya ƙare jami'a ya zo yanzu zai ka samu shi malami ne kaman ka san matsalar da take shamu mu kai wanda muka yi jami'a muka dawo ga ka ka san kalma da larabci amma baka san ya za ka fassara ta a ce maka idan sama'un shaqqat to shaqqat din nan in shaqqat kai ka san in shaqqat ko mene da an tambaye ka ma'anar ta da larabci ka iya kawo kalma uku ta larabci da ta daidaita amma aka ce to ga kawo ma'anarta da Hausa to nan ne ake shiga ta kakkabuwa to Laraba sun san da cewa duk mutumin da ya zama birni yana samun matsala wajen halshi to shi yasa sai su dauki yaron daga birni tun yana jariri sai a kai shi wata bakauya ta shayar da shi ya samu iska ingantacce wanda babu hayakin mota cikin shi ba hayakin moto ba hayakin engine ingantaccen iska ya ce shi kuri ƙahuwan shi da gwiwan shi su yi ƙwari ya koyi halbi ya koyi kokowa ya koyi dukkan wani abu na kare kan shi sannan ya koyi halshi yadda ya kamata kisa ba ƙawan da ya ce shi kuri ya zo cikin abin nan cikin gari in ka ce ku yi kokowa da shi za ka jan hannun shi ya da ka san ka kama kututtura ya ce kuna abin nan kai kuma naka ya taushi shinkafa ce da miya ka ɗora ce da ramaji duk ya karya su kuma can gishiri shine babban abin da za ka taka kawo mutane kasuwa to wannan abin yasa Larabawa suke tura ƴaƴansu su tahi a garuruwa a ƙauyuka don saboda a can ne za su samu irin wannan fawa su iya halshi sannan kuma su sami ingantaccen yanayi su taso da kuzari da jarumtaka wannan ita ce al'adar Larabawa kuma yana daga cikin abin da yasa suke tura ƴaƴansu ƙauye don saboda su nitantar da su daga irin rashin lahiyoyi na birane kwayan-kwayan na yara na birane sai a kai su ƙauye can ƙauye ya yi sauƙi jikinsu ya yi ƙarfi harshensu ya yi ƙarfi shi ma to nan ne kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya neman ma jikan shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda za ta shayar da shi daga cikin matan da suka zo ƙauye wannan mace daga cikin bani sa'ad take bin bakar to da halimatu bintu abi du'aiba as-sa'diyya halimatu sa'diyya kace wannan nan gaba za mu ganin ya ne aka haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kasance. Bilitahin ya kawo abin da ya shahi wannan da shayar da shi kahin wancan. Ya kamata a ce wannan daga bayani aka kawo shi. Za mu gani ya ne aka haihu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa ya samu shi suna Muhammad. Sannan kahin ayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka taɓa samu wannan sunan ko ba? Wanda ya samu shi sunan yaya aka yi ya tuno da wannan sunan ya samu shi? Yaya aka yi? Za mu ganin shi insha Allah. Wannan mata da ta zo tana neman yaro wanda za ta shayarwa, jaririn da za ta shayarwa, ta nemi jarirai waɗanda suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam arziki. Saboda da ta zo sai aka ce mata maraye ne yara. To wanda ke maraye ka kai ka shayar da shi in ka zo wajen maido shi, wane ne zai baka ladar renon da kai, ladar kuma mai gwaɓi? To shi yasa sai ka tai wurin da kake ganin ta ka'ai samun wani abu mai gwaɓi. Duka waɗanda suka zo wajen neman jariri shayarwa ba su ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da an ce musu maraye ne sai su taso. Halimatu Sa'diya da aka zo hammari ce ta rasa yaron da za ta ɗauka, sai ta dawo gidan marayen nan. Ta ce ka ita a bata marayen nan kawai. Haka mai khulasa dunul laqin ya tabbatar da shi. To malam yace wara'at Halimatu Sa'diya wa qaumuha amran aziman min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Halimatu Sa'diya da ita da mutananta sun ga abubuwa da yawa da daga albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai khulasa dunul laqin yake cewa tun daga daukar ita idan ana tahiya jakinta wanda take bisa kan shine baya daga cikin jakkuna. Kowa sai ya tsire mata. Da aka tawo haka nan ake. Kowa ya san jakinta jakin abin nan ya sha wuya. Amma tana ɗauko wannan yaron jakinta ya rige na kowa gida. Tun daga nan ta fara ganin bambanci. Yana daga cikin abubuwan da ta gani na mamaki. Akwai hadisatu shaqqi sadr. Yanka ƙirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu suka zo suka yi. Yana cikin wasa tare da yara. Yara sai ga wasu abubuwa sun sabaka kamar tsuntsaye guda biyu. Sun kada shi, sun tsaga kirjin shi, sun hiddo wani abu. Suka wanke wannan abun, suka sake maida wannan abun, suka dinki kirjin shi ya koma yadda yake. Kahin yaran su sai su gaya ma Halimatu Sa'diya abin da ya faru. Hawa na mutanen sun gama aikin su ta hesu. Ƙarshe wani abin ya bata tsoro ta ɗauko shi ta ce marta maido shi wajen mahaifiyar shi Amina. Da ta maido shi ta ce ga abin da ya faru. Ta ce mata wannan abin da ya faru ta ce kaɗan ne daga cikin abin da ni na gani. In dai dan wanga abin ne koma da shi. Ta ce ni na ga abubuwa da yawa na ban mamaki tun lokacin da nake ɗauke da cikin shi har zuwa lokacin da na haife shi. To shi ne za mu gani nan gaba insha Allah. Shi ne sabon babi wanda bai kamata mu shige shi ba. Insha Allah. Sai mu bar shi insha Allah har zuwa mai wannan mai zuwa. Sai mu ganin shi insha Allah. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu da shi. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu. Wasani ku akwai tambaya ko?